أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا اللهم ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da arzikin halartar majalisinmu na karatu a cikin littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Biddin, littafi wallafar Sheikhul Allama Abdulrahman Ibn Nasir Sa'idi alayhi rahmatullah. Karatun da muke mako-mako a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, masallacin da yake na unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katabun, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna 29 na ya cika 30, muna 30 ga watan Aljumadal Ula, alif 447, wanda kuma ya dace da 21 ga watan 11 miladiya shekara 2025. Za mu tashi a sabon littafi, Kitabul At'ima, littafin da ya zo don yin bayanin hukunce-hukuncen ciye-ciye abinci. Malamin fiqhu suka ambaci wannan babi Kitabul At'imati wal Ashriba, wato littafin abinci ko ciye-ciye da shaye-shaye. Karkashin wannan babi malaman fiqhu suna tattauna abin da ya halatta na abinci da abin da bai halatta ba, tunda ilimin fiqhu ilimi ne da yake da alaka da halal da haram da hukunce-hukunce. Don haka shi yasa malaman fiqhu sukan tattauna akan waɗansu abubuwan da zaka kalle su ba zallan ibada ba ne, kamar abinci da abin sha, kamar tufafi, kamar abinan farauta. Za ka ga suna tattaunawa a kansu, saboda mai, saboda cikinsu akwai halal da haram. Don haka tun da abinci akwai na halal, akwai na haram, farauta suna haɗa ta da yanka. Yanka akwai na halal, akwai na haram. Tufafi akwai na halal, akwai na haram. To wannan yana hukunta cewa akwai bukatar a buɗe musu babi a yi karatu a kansu, matun da an samu dalilai a kansu na halalci da haramci min al-Qur'ani wa sunna. Ta haka sai ya zama sunna ce ta ilimin fiqhu, duk wanda yake karatun fiqhu to a kwana a tashi zai iso karatu akan abinci da abin sha. Ga mu Allah ya kawo mu Kitabul At'imati, littafin bayanin hukunce-hukuncen abinci, ka iya cewa wal ashriba, da abin sha. Wa hiya naw'ani, malam yace abinci kuma nau'i biyu ne, hayawanun wa ghayruhu, akwai dabba akwai abin da ba dabba ba. Fa amma ghayrul hayawan, amma abin da ba dabba ba da shi zai fara kenan. min al-hububi was-simari wa ghayriha, abin da ya hada da al-hubub tsaba, abinci wanda ya danganci tsaba kamar su gero, su dawa, su shinkafa, su alkama, su masara, ka hada da su wake, su gyada, duk suna cikin hubub. Was-simar da ƴaƴan itatuwa, su kuma kayan marmari, su lemo, su gwanda, su ayaba, su apple, su kankana da sauransu, su ne was-simar da ƴaƴan itatuwa, su dabino min babi aula wa ghayriha da makamantansu. Fa kulluhu mubah, dukka wannan halal ne. Baka ce a baka hadisin gero, ko kai baka yadda ba sai an baka hadisin da yace za a iya cin alkama, ko za a iya tuwon masara. Duk wani abun da ka sani abinci ne, bi jami'i anwa'i, sawa'un abinci ne na dafawa sai an dafa a ci, ko sai an gasa, ko sai an soya, ko kuma abinci ne wanda tsinkansa za a yi take a ci, kai hatta wanda sai an dafa sai an soya din, kamar nama, idan an yanka tinkiya da namanta ba a gasa ba, ba a soya ba, ba a dafa ba, za ka iya yanka ka ci? Amsa shi ne ƙwarai, me hana? Ashi dafawa ko soyawa neman daɗi ne. To waye hana? Waye hana? Ubangiji Ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah shi ne ya halitta muku abin da ke ban ƙasa gaba ɗaya. Da haka wannan lamun suka ce lamul milki ce, mallakinku ne. Da haka Allah ya halitta muku, naku ne, da haka ya muku ne don ku ci, ku sha, ku more. To duk abin da ke ban ƙasa na abinci da abin sha, ko na tsaba, ko na ƴaƴan itatuwa, ko na gari, ko na ƙwaya, ko na komai, asalinsa mubahi ne, halal ne. Abin da ake nufi da asalinsa halal ne shi ne sai abin da aka samu shari'a ta ware shi, ta haramta shi. Don haka yanzu idan za mu nemi dalilin, ba dalilin halattawa za mu nema ba, za mu nemi dalilin haramtawa. Duk abin da aka ce asalinsa halal ne, to mai neman dalilin sai dai nemi na haram, amma ba na halal ba, domin na halal shi ne asali. Da Allah Ta'ala yake huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga dadadan abin da muka arzuta ku da shi. To Allah ya game duk wani abu mai kyau, duk wani abu mai daɗi, duk wani abu mai amfani na ci, Allah ya ce ku ci. Don haka dukkan abinda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya huwace mana na abinci da abin sha, asalinsa halal ne, so a sai abin da aka ce mana haram ne. Gane ku? Kun ga sunkuyan ibada. Ita kuma ibada komai hananne, an hana sai abin da aka ce ka yi. Ita ibada dalilin yi ake nema, ba dalilin bari ba. Wanda bai yi ba, baka tambayarsa meye dalilin da ya sa bai yi ba. Wanda ya yi shi, za a tambaya dalilin a ibada. Ita ce rigima sunna da bid'a. Haka idan magana ce ta ababen rayuwa, ababen more rayuwa, to ba dalilin yi ake nema ba, dalilin bari ake nema. Idan ibada ne, shi kuma dalilin yi ake nema, ba dalilin bari ake nema ba. Don haka idan na ce maka wannan abin da ka zo da shi bid'a ne, bid'a ne, to baka ce mun ba ka dalilin da yasa bid'a ne. A'a, kai kawo mun dalilin da yake ka yi, ai ibada ce. Ita ibada sai an ce ayi. Don haka kai muke duba shi dalili. kar ka zo ka ce mun me yasa nace maulidi bid'a ne, me yasa nace salatul fatiha bid'a ce, me yasa nace a shimfiɗa kyalle ai da'ira ranar juma'a da yamma ana Allah Allah bid'a ne, me yasa nace maka an idan da sallah a ce salatin annabi goma goma a kawo ƙulhuwallahu ƙafa uku idza jaa ƙafa sha ɗaya alam tara ƙafa ila fi quraishin, nace maka bid'a ne duka waɗannan kai yanzu da kake yi, kar ka ce mun to meye dalili na akan bid'a ne, a'a kai meye dalilin ka akan yi, kawo dalilin mu gamsu da shi shikenan sai shigo cikin ibada. In babu dalili man amila amalan laysa alayhi amruna wahuwa raddun, dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya aikata aikin da ba mu sashi ba a mayar masa kayansa. Amma a ina cikin addini, shi yasa a wata riwaya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wahuwa raddun, duk wanda ya kirkira a cikin al'amarin mu wannan ai fi dinina hadha, duk wanda ya kirkira a cikin wannan addinin namu ma laysa minhu abinda baya cikin sa wahuwa raddun, amma mai masa kayansa za ka faɗa. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, Allah yake ko suna da ababen tarayya da suka yi wa Allah wanda shara'u lahum min ad-din, suka shar'anta musu addinin da ma lam ya'zan bihi Allah, Allah bai izini da shi ba, ashe addini sai Allah ya izini, amma ci da sha da tufafi da abun hawa da gurin zama da kayan amfani na rayuwa wannan asali dama halal ne, shi mai cewa haram shi zai kawo dalili, amma kaga ana samun waɗansu kwaɓaɓu idan sun tashi faɗa da ahlus sunna akan bid'a sai su dinga misali da hawa jirgi, ga mutum malami da shi ka ɗauka yana da karatu amma sai ka je na cewa to kuma ai kuna hawa jirgi ku je Makka, ku ba mu dalilin hawa jirgi, hawa jirgi a je Makka ma bid'a ne, ai annabi da raƙumi yake. Kaga wannan ai bai fahimci me ake yi ba a duniyar, bai fahimci ma ina mahallin sabanin yake ba, kuma ya shigo ciki ya sa baki wanda kamata ya kama bakin sa ya jaye shi sai ran da ya gane. Almuhim waɗannan abubuwan magana ta ci da sha halal ne asali, illa ma fihi madarratu, sai dai abinda cikin sa akwai cutarwa, cikin cinsa akwai cutarwa, kasummi wa nahwihi, kamar guba da makamancin sa, kamar guba da makamancin sa. To asali kamar yadda malam ya faɗa, duk abinci da abin sha halal ne sai abinda shari'a ta haramta, wannan ita ce ibara jami'a, sai abin da shari'a ta haramta, da malam yace sai dai abin da cikin sa akwai cutarwa, to za a iya dauka cewa sai abu mai cutarwa ne kadai yake haramu, sannan daga nan kuma ba kowa zai iya sawwara abubuwa masu cutarwa ba, dukkan abin da aka haramta cin sa ko aka haramta shan sa la shakka mai cutarwa ne, sai dai wani abin cutarwarsa bayyananniya ce, wani abin kuma cutarsa ba bayyananniya ba ce ba, saboda akwai waɗanda sun daɗe suna cin abin da aka haramta ci amma cutarwan ba ta bayyana musu a zahiri ba, akwai ruwa da za ka samu suna cin naman alade shi suke rayuwa, wasu za ka samu suna cin naman jaki shi suke rayuwa, kaga haramun ne amma cutarwar bata bayyana a zahiri sun san cewa wannan nama mai cutarwa bane ba, safa akwai cutarwa mai nisan zango wanda Allah mahallacin bayi shi ya barwa kansa sanin wato mahallin cutarwa, akwai cutarwa kuma ta zahiri wanda wani abun aka ci ko kwana ba za a yi ba, akwai cutarwa ta zahiri, don haka idan muka ce sai dai abun da yake da cutarwa to ba kowa zai iya wato hukunta waɗansu abubuwan a cikin ma'anar cutarwa ba, don wani zai iya ce maka to ai in dai iya abin da yake cutarwa aka hana ci to ai su suna cin alade ayyadi kuma ba abin da yake musu tun iyaye da kakanni amma shari'a ta haramta don haka shari'a ta haramta cin wasu abubuwa da shan wasu abubuwa saboda siffofi daban-daban wani abin shari'a ta haramta cinsa ne ko shansa saboda najasa ne saboda wannan abin najasa ne kamar turoso ma'ana kashi shari'a ta haramta ci saboda najasa ne wani abin shari'a ta haramta ci saboda a zahiri yana cutarwa a zahirinsa abu ne wanda yake cutarwa ko ba a ce shi a kashin kansa najasa ba amma yana cutarwa kamar cin kaya kamar cin bawon kwai ko bawon gyada ko cin leda ko cin gashi zahiri suna cutarwa akwai abin da shari'a ta haramta cinsa saboda guba ne ko cikinsa akwai guba wannan abin guba ne kamar magungunan kashe wasu dabbobi irin bomb na kashe tsira ko foda kashe tururuwa ko na mai kama da haka da guba ne ko abincin da aka sa guba a cikinsa aka barbada guba a cikinsa to haka ababen sha akwai najasa irin jini irin fitsari akwai abubuwa masu cutarwa ko masu guba irin kananzir irin fetur irin gas irin manjada kin kawai sha kofin manjada to kaga waɗannan abubuwan ba wai an kalle su ta fiskar najasa ba ne an kalle su ko ta fiskar cutarwa kai tsaye na fitar da lafiya ko hatsari ne a rayuwa ko kuma ta fiskar su guba ne mutum ba zai ce kwan lafiya ba to waɗannan ka yi kiyasi a kai dukka haramun ne sannan akwai abun da shari'a kuma take haramta shi saboda ƙazantarsa a ma'aunin shari'a kamar alade ƙazantarsa a ma'aunin shari'a kamar alade kamar naman jaki a ma'aunin shari'a wannan ƙazanta ce don haka waɗannan abubuwa an haramta cinsu saboda ɗan adam ba zai ginu akan cinsu ba face ya gamu da cuta ko ya sani ko bai sani ba kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku da hannayenku zuwa ga halaka mutum yana gani ya ci guba ko ya sha guba to wannan jefa kai ne zuwa ga halaka haramun ne a musulunci kuma musiba ce babba mutum da gangan ya san wannan abun guba ne kuma ya je ya ci musamman akwai waɗanda suke ganin maganin takaici maganin damuwa shine su je su sha guba waɗanda suke turare da rayuwarsu suke jefa rayukansu cikin hatsari har ma suka mutu wasu kuma a yi kwalala su tsallake saboda ɓacin rai sai mutum ya je ya sha madarar tsira ko ya sha fiya-fiya ko saboda ɓacin rai ya je ya kwamfaɗi kananzir ko saboda ɓacin rai ya je shi ya sayi wani abu wanda ya san wannan abun kisa yake ga halittu waɗanda suke da jini mai gudana tare da su kuma ya je ya saya wai don ya mutu ya huta wa ya gaya maka in ka yi irin wannan mutuwar hutu ce ai mutuwa ba ta zama hutu a gare ka ba duk wanda ya yi irin wannan mutuwar ya kashe kansa yana tunanin takaicin rayuwa ne ya huta da shi to yanzu ya fara takaicin rayuwa bayan ya mutu wannan rayuwar kan takaicinta mai karewa ne daga ran da aka mutu ko ka kar kanka ko kar ka kashe kanka wannan rayuwar za ta kare in ta kare ta kai tunta ya kare karkarin ta shekara 100 idan kuma ka kasa wannan hakurin ka nemi waccan rayuwar to ka sani cewa akwai waɗanda yanzu shekarar 700 da tafiya har yanzu ba a iso shi ba ba a tashi ba jira yake kai da ka kasa jiran 100 akwai mai dubu akwai mai dubbai jira yake a tashin alkiyama har yanzu shi tukunna yana kwance yana wucin gadi kuma rayuwa yake rayuwa irin ta barzakhu kuma yana karban sakamakon abin da ya girba ya girbe wa kansa a cikin shekaru 60 din ko 70 din ko 80 din ko 100 din ko wacce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kunkuɗi guba don ya kashe kansa kuma wannan guba ta kashe shi to ranar alkiyama a cikin wutar jahannama za a hada masa gubar diwa da surkamaki da kuma gwabe na jinin yan wuta ana dura masa yana kwankwada da haka zai dawoma a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan abada har abada haka zai dawoma yana kwankwada duk wanda ya taka wa kansa karfi ya mutu to ranar alkiyama a cikin wutar jahannama za a bashi karfan wuta yana cakawa kansa yana zarewa yana cakawa kansa yana zarewa da haka zai rayu khalidan mukhalladan fiha abada a haka zai dawoma duk wanda ya gangaro daga sama don ya kashe kansa to haka ranar alkiyama a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala zai sa a dora shi akan dutsen wuta yana gangarowa ana sake mayar da shi yana gangarowa da haka khalidan mukhalladan fiha abada da haka zai dawoma har abada duk abin da mutum ya yi amfani da shi ya kashe kansa don gudun takaici da shi za a yi masa azaba a wutar jahannama ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalidan mukhallada zai dawwama zai shiga cikin wuta yana mai dawwama a cikin ta ba a bada uzurin zai fita wata rana yana da hatsari sosai don haka musulmi da sanarsa da hankalinsa baya cin abu mai cutarwa ko ganowa kai cewa abu kaza yana cutar da kai akwai nau'in abincin da ba najasa bane ba guba bane ba abin kyama bane a shari'a abinci ne na halal din normal amma sai ka gane in ka ci yana cutar da kai to ka zama likitan kanka likitoci suna cewa ƙwararren likita likita na farko wanda ya fi kowa ƙwarewa shine wanda yake gano abin da zai cutar da shi ya kauce masa kafin ya cutar da shi da haka kai ne likitan farko a kan kanka ka san cewa wannan abin idan ka ci yana cutar da kai yana sa ka kasala yana sa ka kuraje yana sa ka borin jini yana tayar maka zazzabi yana maka za yana maka za to dan me zaka ci dan me zaka sha koda ana ci koda ana sha kai dai bi khasati nafsika kai dai akan kanka yanzu wani hukunci ya sauko akan sai kai kanka hukunci akan wannan yana da kyau kowa ya nazarci menene in ya sike sashi wani abu idan da akwai sai ya kiyaye sai ya nisance shi ina shiga cikin wannan babu to zai zama makaruhi a gare ka har ya zama haramu ya danganta da irin abin da yake maka kaga abin da ya shahara na cewa ba a hada nono da kifi ko madara da kifi wanda misali ne na ilimin nahwu kar ka ci kifi kuma ka sha nono wasu suka dauka cewa hadisi ne ba hadisi bane har ya kai ga bincike na malama suka yi ta bincike akan gaskiyar wannan misali magana ta yi nisa sosai ta yaɗu kuma tana tasiri ne gaskiyar abin a ilimin likitanci likitoci kuma suna cewa ba abin da ya hada biri da gada saboda suna ganin kifi da nono a bisa nazari na bincike ba abin da yake nuna cewa idan an hada su za su haɗu su haifar da wata cuta to amma sai ka shi waɗansu mutane da gaske ne in sun ci kifi sun sha nono sai sa su kuraje ko zazzabi ko kasala haka wani abu ne wanda kinan ya kerewa ko ya wucewa ilimin likitanci sai dai wani likita ya taɓa ba mu wata fa'ida sai ya ce eh lallai bincike ya gano cewa kifi akwai nau'i na kifi wanda akwai waɗansu mutane da suke da zazzaɓi na typhoid, to akwai nau'i na kifi wanda typhoid baya son sa. To akwai yiwuwar koda baka sha nono ba, idan kana da jinyar typhoid a jikinka, yayi kwanta yayi lip, to in ka ci wannan kifin in ba na manta ba karfasa ya ci, karfasa to zai tayar maka, typhoid ɗinka zai motsa. To wasu ne haka, wasu kuma ba haka ba. To irin abin da ya shafi ko kifi ko nama ne, yanzu jan nama da kake ganin sa, akwai waɗanda jan nama yake musu lahani, naman tinkiya ko rago ko wani, sai ka ji mutum yana kukan kafa ka sana ciwo, ciwon kafa, ciwon kafa, tafin kafa, zafi. In ka je wajen likita sai ce ka daina cin jan nama, sai dai ka ci naman kaza ko zaguwa ko ka ci kwai ko ka ci kifi. An gane ko? Wani kuma sai a ce masa ya daina cin kaza, ya daina cin zaguwa, ya ci kifi. Wani kuma a ce ka kiyayi kifi, ka kiyayi kifi. Wani kuma a ce masa duka ka kiyayi nama, ka kiyayi kifi, ka kiyayi kaza, ka kiyayi zaguwa, ka kiyayi. Na ga kai kan sai a ce maka sorry kawai, sai a ce maka sorry, sai a ce ka nemi zogale da rama da kuli kai ta fama. Shi ne wani bawan Allah ya ce, yace ƙasa irin Najeriya ƙasa mai abun mamaki, ita ce mutum yana da halin cin nama, likita zai ce masa ka bar cin nama. Mutum bai da halin cin nama, likita zai ce masa nama za ka riƙa ci. Yace sai a Najeriya. Ko sata zai yi da cin ina zai samu zai ci nama ba, amma sai a ce wai lalle-lalle matsala sai ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana cin ƙwai da kifi, yana cin da. Shi kuma yana fama da ƙosai. To dukkan abin da yake mai cutarwa ne, to shari'a ta yi hani a kai. Kenan za mu fahimci cewa hatta na halal ɗin idan har zai cutar da kai, kai a ƙashin kanka, to sai ka bar shi. Ko in ka san cewa ɗabi'arka ta yi alacin ɗinka cewa kar ka ci wannan abu, lokacin ɗabi'a tana haka ko? Abu ne za a kawo shi a ɗabi'arka, sai ka ji ranka bai karɓe shi ba, to kar ka ci. Duk lokacin da kar karaya a ko menene, in dai ka karaya to ka sake shiri. In ka ce za ka ci gaba a haka bayan ka karaya, to za a yi galaba a kanka, za a yi galaba a kanka. Wata rana a gona, na shiga gona ina tafiya akan dinga, dingar tana da santsi gefe da gefe kuma cike ke da ruwa. Tun ina daurewa ina tafiya, ina daurewa ina tafiya, har na kai wani guri da na ji gaskiya na tsorata. Wani wakilata ne sai ya ce mun, to ka tsaya a nan kar ka je ko ina. Ya ce ai duk wanda ya karaya sai an yi galaba a kansa. Tunda na riga na karaya, ina cigaba da tafiya, me zai faru? Duk abin da ranka ya nuna maka cewa ba za ka karkace ko karkasha, to idan ka cin ko ka shan, yawwa, to abin da zai biyo baya shi ne ƙarshe ko ka zo kana hararwa, kana amai ko tashin zuciya ko na makamancin haka. Kisa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama an taɓa farfesun damo, aka farfesun damo aka kawo ɗaukani wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai bai ci ba, ci damo ba, amma bai hana su cin damo ba, wato ransa ne bai karɓa ba, tayu inda zai ci sai wani bai faru. Kun san ko idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci damo ya harar da shi, to ina mai tabbatar muku da cewa da tunin sahabbai sun kawo mai labari, labarin kuwa shi zai sa kowa ya kyamaci damo. A ce ya ci damo ya harar da shi, to ai da mukan shikenan ya shiga akon ba mai tuna masa zamu korace ba mala yace wal ashribatu kulluha mubahatun kayan shaye shaye ina nufin abun sha abubuwan sha kulluha gaba ɗayan su mubahatun halal ne suma duk abun sha halal kama daga ruwa zuwa zoko zuwa five alive zuwa jinja zuwa tsimi kunun zaki da duk whatever da fi shayi duk wani ruwa na fura da nono da kunu da koko duk halal ne mubaha illa ma askara sai in abinda ya sa maye sai abinda ya sa maye to kun ga illolin da muka ambata a baya da najasa da cutarwa da kazanta da guba yanzu da maye dukka waɗannan haramun to amma shi abin sha haramcinsa ya shahara da maye cewa sai abin da yake maye wato ya fi shahara fa innahu yahrumu kathiruhu wa qaliluhu to shi kam in dai maye ne da yawansa da kaɗan ɗinsa yana haramta ko mai yawa aka sha ko kaɗan aka sha duk haramu ne shi yasa a wani habaici na bahaushe yake cewa in za a sha giya a sha ta dubu saboda ya tabbata cikin hadisin Jabir dan Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ce manzon Allah sallama yace ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk abin da mai yawansa ya sa maye to kadan din sa ma haram ne yazo cikin hadisi ingantacce daga nana Aisha radiyallahu anha cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi kullu muskirin haramun wa ma askara minhu al-farqu fa min al-kaff minhu haram annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu muskirin haram duk abin da yake sa maye haram ne wa ma askara minhu al-farqu abin da al-farqu ya sa maye abin da gurgurdan al-farqu ya sa maye fa min al-kaff minhu haram to cikin kafi ma nasa haram ne me alfarqu suka ce alfarqu shine sa'i uku ma'auni ne abun masaki ne alfarqu abin da yake cika shi shine sa'i uku sa'i ɗaya kuma mudu hudu shike cika sa'i ɗaya kaga mudu goma sha biyu shine me shine alfarqu to ka dai ka ce dai kamar irin dogon jak din nan to duk abin da sai an sha jab guda sannan a yi maye to lulayin sama haram ne cokalin sama haram saboda wani sai ya yi tatil ya yi jatsa sai ya yi maye in kurɓaye ba zai yi maye ba saboda jininsa ko saboda su ƙwararru ne a harkar da haka in ba sun kai wani geji ba wato ba sa ɗaukan yawwa ba sa ɗaukan tashi ba sa hawa sama to kaga ba za a biye shi ba a ce sai dai in an sha jak sannan ya zama harama a shi ne sai ya sha jak to don haka ko ludayi ya sha ko cokali aka kurba ko mulkin rock aka kurba a ji tsamu-tsamunsa an sha giya kowanne haramun ibn sanai hadisin abdullahi dan umar sun bukhari da muslim kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abin da ke sa maye giya ne kuma dukkan abin da ke sa maye haram ne to amma anan ita giya wannan da ijma'in malamin musulunci giya haramu ne babu sabani a cikin musulunci akan dangane da haramcin giya sanaka babu sabani akan cewa da kadan dinta da mai yawan ta dukka giya ce haramun ce to an ta saka mayan ko bata sa mayan ba inda tana nan a giyar ta haramu ne to amma shin an haramta ta ne saboda illar mayan ko kuma saboda ita najasa ce da yawa daga cikin maluma sun yi wa giya hukuncin najasa ce ita musamman jumhurin malaman fiqhu Allah ya musu rahama al'a'immatul arba'a sun mata hukuncin cewa ita najasa ce saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai ku sani cewa alkhamru giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kara kara dara rijsun kazanta ce najasa ce min amali shaytan daga aikin shaytan fajtanibu ku bar kowanne la'allakum tuflihun dan ku rabauta kaga fadin Allah subhanahu wa ta'ala rijsun sai suka fassara shi a matsayin najasa hissiya duk da cewa wasu malaman ba su karbi wannan ma'anar a haka ba domin rijsu anan wasu malamai suka ce ba najasa ake nufi hissiya ba ana nufin najasa ce ta zati ba domin inda najasa ce ta zati ai an bata caca fa aiki ne ba zati bane da su al'ansabu al'azlamu su zati ne amma ba najasa bane a hakika ba wanda yake su najasa ne a hakika sannan rijisu din sai aka bayyana shi aka fassara shi aka ce min amali shaytan wanda yake nuna cewa rijis ne ma'anawi wato kazanta ce ta ma'ana shari'a ce ta hukunta su a matsayin kazanta abun kyama ba wai zatinsu ne najasa ba idan kuwa sauran abubuwan da suke tare da giya al-ansab wal-azlam abinan da al-maisir da suke tare da giya matukar su din ba zai yiwu a ce musu najasa ba to ita ma ba za a ce musu najasa ba in dai hujjar najasar ta a wannan aya ce ko su zama tare duka najasa ko kuma ita ma ba najasa ba ce haka wasu malamai suka yi rabin wannan fahimta kuma suka ce lokacin da aka hana shan giya a garin Madina suna nan a gidajensu da tulun giya mai tulu uku mai tulu biyar mai tulu bakwai mai goma ya danganta da kwarewar mashaya a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da kelar da ita suka ce haka aka ake fitowa da tulun giya ana kelar da shi akan hanyoyin alungunan garin Madina inda najasa ne annabi alaihi salatu wasallam ba zai bari Allah ya ta kelar da ita akan hanya gurin da za a rika wucewa ba zai ce aje can jeji a zubar da ita amma a cikin gari aka yi ta zubar da ita akan hanya a lunguna suka ce wannan wanda yake cewa giya ba najasa ba ce ba malam Usaimin Allah ya masa rahama cikin sharhul mumkin ya tafi akan wannan fahimtar cewa giya ba najasa ba ce ba ita ma tana nan haramun da haramci shari'a amma babu wani dalili ka'ibi la min al-Qur'an wa la min as-Sunnah da yake sarraha cewa giya najasa ce fa'idar wannan sabanin shine in giya najasa ce wanda giya ta taba tufafinsa sai ya wanke wanda giya ta taba jikinsa sai ya wanke wanda ya kurbi giya zai yi sallah sai ya kurbi bakinsa saboda najasa ce amma wanda yake ganin ba najasa bace to ba bukatar wanke tufafi ba bukatar wanke jiki ba bukatar kurkure baki ya dai aikata haramun ya sha giya haramun tana binsa amma babu umarni ne kurkure bakinsa don ba najasa bace to sabanin yana da fa'ida malai yace wa inin qalabat al-khamrata wa inin qalabat al-khamratu khallan halat wa inin qalabat al-khamratu khallan halat idan giya ta juya ta zama kunu ta zama halal angani ko. Idan jiya ta ɓaci to ta halatta. Yanzu ba. Yawa, idan jiya ta ɓaci. Su a wurin masu jiya. A wurin masu jiya idan jiya to ban san ta ba balle ne wani bayani. Sun ya jiya to. Amma dai abin da nake fahimta a wajen malamai su masu jiya lokacin da take kan tsamunta. Lokacin da take kan gajiyar tsamunta yawwa take bugarwa lokacin take jiya. Idan ta kwambi ko ta uku ta huce ta sace ta zama kindurmo ta yadda ba za ta bada ba za ta biya bukata ba su a wajensu ta zama ta baci sai a zubar. Amma an sa sukari an kada kuma ta zama kunu za a iya sha. Malamin fiqhu suka ce lokacin da ta ɓacin lokacin ta halatta. Na? Burkutu. To dama su a wancan lokacin ai burkutun ce giya. Da dama da wannan suke yin ta. Da inabi suke yin ta. Kamar mu ne yanzu da ake yi da burkutu. Da dawa ake ko? Dawa ake. To idan ta dame ta zama kunu ta fita daga hayyacinta na giya ta yadda ko an sha ba za ta bugar ba da a ce mutum zai sha jab guda ba abin da za ta masa inda shekaran jiya ne in ya sha kofi ɗaya malam ba labari amma yanzu yau kwana biyu ko uku inda zai shanye kwanan sha ba abin da za ta masa suna tsaki za su zubar ta ɓaci to a daidai wani lokacin malamin fiqhu suka ce lokacin kuma ta zama halal. Kuma da tana hukuncin najasa kafin ta ɓaci yanzu kuma da ta ɓaci to shine kuma ta fita daga najasa kuma a lokacin ya halatta a sha. Wannan ita ce matsala ta istihala a wajen malaman fiqhu shine wani abu wadda da najasa ne sai yawan daɗewa sai ya canza shi sai ya mayar da shi mai tsarki. Suna buga misali da wannan ita burkutu daɗewarta yana canza ta zama mai tsarki ta zama halal kamar yadda abinan bayan gida kashin mutane daɗewarsa da zamansa yakan sa ya juya sai ya zama taki mai istihala ya zauna ya zama ƙasa yanzu ba za a ce masa kashi ba sai dai a ce masa taki. Baya wari, baya komi, kawai ya zama kawai ƙasa. To a daidai wannan lokacin ya canza hukunci. Matsala ce mai zaman kanta wajen malaman fiqhu. Amma dangane da canzawar giya ta zama kunu, malaman fiqhu sun yi saɓani a tsakaninsu. Saboda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce, ya ma'aikin Allah, shin za mu iya mai da giya kunu? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a tattakhadhu al-khamra khallan qala la ya ma'aikin Allah shin za a iya mai da giya ta zama kunu sai ya ce a ma'ana mai da giya ta zama kunu shine suna da giyar su amma za su iya yin abin gasara da ita ko ai wani talge da ita ko kuma a jefa mata wani abu haka a canza mata hayyaci sai ta zama kunu maimakon a zubar da ita kawai a mata wani aiki sai ta dawo ta zama kunu ya makin Allah za a iya haka sai cewa da haka wasu malamin sai suka tafi akan cewa to matukar mayar da ita aka yi kunu to bata halatta ba tunda annabi ya hana mayar ta kunu in dai mayar da ita aka yi to bata halatta ba wannan shine ra'ayin Shafi'iyya kuma shine ra'ayin Hanbaliya. Shisa idan kana karatu a mazhabar Hanbaliya za ka ga cewa su ba sa yarda da a mayar da giya kunu kuma su yarda cewa ta zama halal. A'a in dai mayar ta aka yi to bata halatta ba saboda annabi sallama ya hana masu yunkurin mayarwa su mayar ta. Su sai dai idan ita da kanta ne ta koma. Kun ga ɓaci kenan. Shi wancan gyara ne.
mayar ta kunu gyara ne, an gyara giya ce. Wani kuma zaman ta kunu, komawar ta kunu ɓaci ne. Da haka yanzu ta fita daga giya kenan kwata-kwata. Amma mazhabar Hanafiya da Malikiya, Allah ya musu rahama, su sun tafi akan cewa komai yadda aka yi inda ta riga ta koma kunu, kawai shekel, kawai ta zama halal. Haka za ka ne a tattafin Malikiya, su ba sa bambanta giyar da aka mayar ta kunu da wacce ta koma kunu da kanta. Karatu ne ya zama dole a yi shi, in ba haka ba wani karatun ba abin da ya damu da shi. Wal hayawanu kismani, malam ya ce dabbobi kuma kashi biyu ne. Yanzu an gama da abinci da abin sha, dama malam ya ce maka abinci kala biyu ne, akwai abin da akwai dabba, akwai abin da ba dabba ba. To sai ya gama maka wanda ba dabba ba, saboda ya fi karancin zance. Yanzu kuma sai malam ya shigo magana akan sai kuma dabba, dabbobi, abinci na dabbobi. Muna da raƙumi, muna da sa, ko dangin raƙumi da dangin sa, dangin shanu kenan, da dangin tumaki da dangin awaki. Wannan aisu ba za ka tambayi kowa ba daga nan da su. Bayan su ba, muna da tsuntsaye, kaji, zabi, baro, ƴaƴan shila. A karka kawo mana rudani wai sai agwagwa, ba ta karabi ya magana a kanta. An gane ko? To, ire-iren waɗannan babu haufi, babu jayayya, babu saɓani tsakanin malama cewa abincin. To, akwai kuma waɗanda su ma babu saɓani cewa ba abinci ba ne. Akwai waɗanda kuma akwai saɓani. To, su dabbobi malam ya ce ismani kala biyu ne. Bahariyun, akwai dabbar ruwa, yana so ya ce kenan dabbar riyu, akwai dabbar tudu. Amma malaman fiqh sun kara suka ce akwai kuma barmaiyun, sai kware. Bahariyun dan ruwa, barriyun dan tudu, dan ruwa kamar mai kifi, barriyun dan tudu kamar mai, kamar akuya. Barmaiyun yana rayuwa a ruwa, yana rayuwa a tudu, kamar kada. Wa yahillu kullu ma fil bahri, malam yace ya halatta, yana halatta naman dukkan abin da yake cikin kogi, hayyan wa mayyitan, ko yana raye ko ya mutu, ko yana raye ko ya mutu. Nan naman da yake cikin kogi da malam yake nufi, yana nufin wato dukkan nama da yake rayuwa a cikin ruwa wanda baya iya rayuwa a waje. Saboda ai dama shari'a ta mana sassauci akan naman ruwa, kasancewar shi baya iya rayuwa a waje. Mu an ce mana dabba a kwantarta a yanka ta, in jini ya zuba sai a ci. A ambaci sunan Allah. To, dabba da take rayuwa a cikin ruwa, ina za a same ta a yanka ta? A ce ka same ta ka yanka ta, ina za ka same ta? Tana cikin ruwa. Idan kuma ka samo ta ka fito da ita, to ko dai nan take ka yanka ko ta mutu. To, za ta iya rayuwa ba a cikin ruwa ba. To, idan kuma aka sa maka sharadi aka ce, in ka kamo ta da rai dole sai ka yanka ta, to nan kuma akwai mashakka, da akwai abin da yana fitowa mutuwa, ko kuma yana fitowa ya galabaita, ya riga da ya fita a cikin hayyacinsa, ƙarshe ya shiga cikin gargara da ba za a same shi yadda ake, yadda ya kamata. To, sauƙi irin na shari'a sai tace dukkan abincin da dukkan dabbar da take rayuwa a cikin ruwa ba ta iya rayuwa a kan tudu. To, ita wannan dabbar rayayyarta abinci ne, macacciyarta abinci ne. Da malam yake fa yahillu kullu ma fil bahri, duk abin da ke cikin kogi ya halatta. Wannan akwai ishara zuwa ga sabani. Wasu malamai suna ganin cewa dabbobin da muke da irin su akan tudu kuma ruwa yake da su, to za su dauki hukuncin namu na kan tudu. Irin macijin ruwa, irin jakin ruwa, irin aladar ruwa, suka ce za a ba su hukunci ne irin namu na kan tudu. Masu malamai suka ce in an san aladar ruwa dama mai kitse, idan an san jakin ruwa na ruwan, idan an san macijin ruwa na ruwan. Saboda Allah ta'ala ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, an halatta muku saydul bahri, farautar abin da ke cikin kogi, wa ta'amuhu, da abincinsa. To nan ka iya tambaya ka ce a'a, to me bambanci tsakanin shi farautar ba abincin bane? Ta ce maka da bambanci. An halatta muku farautarsa yana raye, ku farauto shi. Wa ta'amuhu, sannan an halatta muku wanda ya watso, shi kogi da kansa ya watso sai ya mutu. Ka zo ka same shi ka a bakin gaba, kifaye gaba ɗaya sun yi lufin mutu. To wannan ta'amuhu kenan. Wanda za ku saka kugiya kuma da koma ku ɗebo suna wutsul-wutsul, sai duhu kenan. Ta haka da saydul bahri, wanda za ku kamo da kanku, wa ta'amuhu, da wanda zai yarko ya mutu, Allah ta'ala ya ce uhilla lakum duk halal ya kuci. Kisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi ana tawaddu bima'il bahri, ya ma'aikin Allah za mu iya alwala da ruwan kogi? Kala sai ya ce huwal abin tahuru ma'uhu alhillu majdahu, a ruwan kogi ai ruwansa mai tsarkakewa ne, mushansa kuma halal, mushansa halal ne. Sai mutu sai kara musu da fatawar da basu tambaya ba, mushansa ma halal ne. Don haka dabbobin ruwa waɗanda ba sa rayuwa sai a cikin ruwa, to waɗannan su wato namansu halal ne, ko an same su da rai ko an same su a mace. Kawai dai idan an same su da rai, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qataltum fa ahsinul qitla, in za ku kashe to ku cuta ta kashewa. Kar a samu kifi da ransa yana wakal-wakal a jefa shi a mai. In an yi haka an yi zalunci, shi ma rai ne da shi, a bar shi ya mutu. Sannan sai a tabbatar da ya mutu sai a soya, amma a ɗauke shi da ransa kawai a jefa shi a mai yana mutu da haka har ya mutu. Ko irin wannan mutuwa da mai ɗaya zai ji? Don haka barinsa za ka yi kana gani ya mutu, ba yankawa za ka yi. Amma idan ka yanka ɗin kuma za ka iya yanka, za ka iya kama wuyan ka yanka, amma dai ka sani cewa ba yankanka ne ya halatta maka shi ba, yankanka sai dai ya karasa shi. Wai in kana ba lallai ne yankan naka da ya zama ya fi zamansa hakan ɗin hanyar mutuwa ba, duk shi hanyar mutuwa ce. Ko ka bar shi haka ko ka yanka shi, duk da wasu za ka ga suna rayuwa mai tsawo musamman irin murguza-murguzan nan. Eh, to sai ka sa shi, sai a sa shi a masaki ko a buhu, ba ruwa ba komai, amma sai kwana yana wutuniya, to da tsabar ƙarfin hali. Wa ammal barbiyu, amma dabbar kan tudu, wal aslu fi jilshin, asali a dabbar kan tudu halacci. Asali shi ne kowace dabba da ke kan tudu wacce ba ta iya rayuwa a cikin ruwa sai a kan tudu, to asalinta halacci. Illa ma nassa shari'u, sai dai dabbar da shari'a ta nassanta haramcinta. Sai wata shari'a ta ware ta nassanta haramcinta. To akwai dabbobi da shari'a ta nassanta haramcinsu da sunayensu, akwai kuma dabbobi da shari'a ta nassanta haramcinsu da siffofinsu. Amma kuma da kurewar lokaci ba za mu samu damar shiga wannan karatu ba. Ubangiji ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك، والسلام عليكم. لا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. wannan yake bai hukuncin wanda saboda bakin cikin hana shi budurwa
ko wani abu na duniya yasa ya mutu za a sashi a sahun masu kashe kai ko kuma yana da wani rangwame to rangwame
masu kashe kan nasu dadi yake da su kashe kansu ai masu kashe kan nasu dama bakin ciki ne ta su kashe kansu ya kashe kansa mana za a sashi cikin wanda hukuncin wanda suka kashe kansu
yace suna bin liman sallar isha'i to sai raka'a ta uku sai a raka'a ta uku yayi zaman sallama sai suka ce masa subhanallah amma bai tashi ba yayi sallama a raka'a ta uku sai yace bai ji tasbihin ba sai yace ko daya aka yi ba'adi to sun san raka'a uku aka yi suka yi sallama kuma saboda bai ji ba eh sallar kutawa ce duk wanda ya san cewa uku ne kuma ya sallama a uku sallar sa ta bace amma wanda yana tare da liman a fahimta yana ko yana shakku ko kuma shi ma ya rakkana yana ganin cewa ta hudu ce kuma ya sallama to da liman ya karo daya akai ba'adi wadannan sallar su duka ta jaru ta yi kyau amma wanda suka san uku ce suka sallama da gangan to sallar su ta bace sai kun sake ta yana neman addu'ar mallam ta yan uwa takaddunsa da aka karba na neman aiki to ubangiji Allah ya baka nasara Allah subhanahu wataala ya datar da kai da mafi alkhairi sannan wani ya sake cewa bayan haka liman ne ya manta sujadar karshe ta raka'ar karshe mamu ba su masa tasbihi ba har ya idar shin ba'adi za ta gyara wannan sallar a'a ba'adi ba ta gyara gulbin rukuni sai bayan an zo da shi tunda sujjada ya manta to dole ne a zo da wannan sujjada idan damar zuwa da ita bai kufce ba sai a zo da ita sai a ci gaba da sallah idan damar zuwa da ita ya kufce har aka shiga wata raka'a to sai a jefar da wancan raka'ar da aka rasa sujjada daya a cikinta sai a gina wata raka'a a kanta sai a yi ba'adi idan kuma ta ƙarshe ce kamar yadda ka ce kuma aka sallame kuma abin ya yi ɗuli lokaci ya yi tsawo ku sallata wace ba'adi ba za ta yi maganin wannan rafkanuwar ba sai an gyara Allahu a'lam a mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la salata liman limunfarjin la salata limunfarjin khalfa as-saff daga karshe ya umarci mutum ya sake sallan ne saboda ya ki jona sahu a bai zo cewa ya umarce shi ya sake sallah ba ya dai ce masa babu sallah ga wanda yayi sallah shi kadai a bayan sahu wanda wannan yake nuna cewa shi an bashi uzuri saboda jahilci an bashi uzuri saboda bai sani ba an yi karantarwa kuma a lokacin dan haka dukkan wanda kuma wannan ilimin ya je masa sai kuma ya aikata to shi bashi da sallah ba mutum baya tsayawa shi kadai a bayan alhalin sahun da ke gabansa da cika ba mutane suna yin wannan kuskure sosai a masallatai musamman masallatan da suke da girma zaka ga mutum sai ya ga ta kofar da ya shigo sai ga kamar ya masa nisa ya je ya shiga cikin sahu ya jona da sahu sai ya dauki nasa sahun daga yadda yake ganin yafi ya masa kusa to babu ko shakka wannan sallar sa bata yi bane sallar a haka gurgudan abin da ya samu na sallar a wannan yanayi bai yi ba kaga kenan ko da wasu sun zo sun jona da a ce ya yi raka'a ɗaya a wannan yanayin sai kuma wancan sahun ya cika sai wasu suka jona da shi sai wurin sai zama halattacciyar sahu to kasancewar shigarsa sallar ba ta yi ba to haka dan ya karasa bayan sahu ya halatta a gare shi ba za ta yi ba abin da farkon sai ya ɓaci na sallah ƙarshen sa ma ya ɓaci wasu suna da irin wannan wasu jahilci ne wasu kuma kawai gaggawa ce kamar da shi wancan bawan Allah na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaggawa ce ya shigo da gaggawa ne sai ya ruku'unsa kawai a baya duk da gaggawar da jahilci da wasu kuma sakaci wasu kuma kawai ra'ayi akwai masu ra'ayi a kawai mutum sai ce shi ko kaga mutum yana da ra'ayin wani guri na musamman a masallaci ba gurbu ba wata jinya ce tare da shi ba kawai sai ya kama wani guri nan ne gurin sallar shi ko sahu ya zo wajen ko bai zo wajen ba nan ne wajen sallar shi kaga wannan ra'ayi
ya sa ka zo masallaci ka shigo da ra'ayi kuma ai masallaci shari'a ce a masallaci ba ra'ayi ba wasu suna da wannan kura-kura kuskure ne
wannan yake cewa Allah ya kara wa rayuwarka albarka amin tare da mu baki daya shi menene halaccin kuɗin da gwamnati take ba wa 'yan makaranta kuma take jingina shi a matsayin bashi ya halatta mutum ya karɓa wato nelfon muna neman fatawa
ya halatta hani'an mari'an ni ma inda ina makaranta yana cika ko me kake jira ba za ka cika da su ba ka karɓa idan a sai kuma amma za ka biya yau ka karɓa amma za ka biya shi ai bashi hanji yana cikin kowa idan haka matukar kana da bukata din na karɓa to kar ka hana wa kanka abin ka karɓa ka je ka yi karatunka amma za ka biya bisa tsarin da aka tsara za a biya
ya ce shi ne yake cikin azumi ya je sallar isha'i sai ya samu ana yin ashiyan sai ya bi liman matsayin yana isha to ashe limamin raka'a hudu yake ya yi sallama to shi da aka yi biyu sai ya zauna zaman tahiya ta farko sai ya tashi ya kawo raka'a biyu na ƙarshe ya ce a matsayin sallarsa a watan jumada ula wai ishar da aka yi ta a ramadan ne yanzu ake tambayan matsayinka za ka sake ta saboda ka yi wa kanka fatawa a cikin sallah kuma ka yi kuskuren fatawa ka shiga kuma ka fita ka shiga sallah tare da liman kuma ka fita bai sallame ka ba kuma akan tahiyya ka ga kenan baka kiyaye ma hukuncin tahiyyar ba ai ta tahiyyar barinta za ka yi ai bin sa za ka yi ba Fatiha ya bari ba ruku'u ya bari ba sujada ya bari ba tahiyya ya bari ba amma ka masa tawaye saboda tahiyya ka zauna kuma daga nan ma ka balle ka ci gaba da yin karatu
to ai wannan ka dagula sallar ka zaka sake ta barakallahu fiku
shin magani da ake sha wanda ke sa maye in an wuce adadin kwayoyin da yake na ka'ida za a bar shi kenan gaba ɗaya tunda shi ma akwai adadin da yake kaiwa ya zama haram la'akari da hadisin da muka karanta mu gaskiya ne ba kun gane yanzu irin su tramadol irin su codeine irin su benylin irin su valium da sauransu shi irin waɗannan magungunan shan kaɗan ɗin su ma shan normal dose ma ya zama haram kenan tunda idan an yi abusing ɗin su idan an yi overdose suna sa maye gaskiya wannan abin duba to amma su ɗin abin sha ne zalla ko magani ana maganar al'af'ima wal ashriba ana maganar abinci da abin sha magani kuma ba abinci ba ne ba abin sha ba sunansa magani amma daga lokacin da mutum ya wuce gona da iri ya sa shi maye to a lokacin da maye ya samu mutum to ai maye illa ce ta haramci don haka samuwar maye ya haɗa shi da maye don haka ya zama haram amma rashin samuwar maye yana nan a matsayinsa da aka yi domin sa na magani shine normal dose da aka ce mutum ya sha amma nan ma idan har sa shi aka ya sha kar mutum haka kawai ya je shi ya sha valium saboda yana so ya dan rurruma ko ya je ya samu benylin ko ya samu tramadol shi saboda yana so ya dan ji dan samu don kun san sun dauka maye shine tangadi da hazayan da wasu aka suka dauka kawai maye tangadi da tumbatu da tsallake zance yana daga cikin maye amma ba shi kadai ne maye ba shi jin garo ma maye ne
ai sosai shi ma jin garaƙun maye ai abin da yake daukar hankalin su masu shaye-shaye kenan wannan garaƙun su wai so suke koyar su ji ba matsala to ta yaya adalaka lokacin da ya zama kana jin ba matsala to ka fita daga ɗabi'ar ɗan adam ka shiga ɗabi'ar mahaukata shi mahaukaci ne shine zai lafta wa kansa kaya lokacin zafi yana jin ba matsala shi zai zauna a rana ana tsananin rana yana jin ba matsala shine zai je ya daka busasshen kashi yana angula da shi ba matsala zai je ya hau kan bola juji yana tsance-tsance ya ɗauki abu a juji ya goga ya butsira yana ganin ba matsala to kaga tunda yake jin rayuwarsa babu matsala ko yaushe alama ce ta bashi da hankali amma jin matsaloli jin damuwa da baƙin ciki alama ce ta hankali kana kan ɗabi'arka ta ɗan adam ka ji farin ciki ka ji walwala ka ji baƙin ciki ka ji damuwa to lafiyarka kalau kana da hankali haka Allah ya tsara rayuwa ba yadda aka iya akwai duhu akwai haske akwai rayuwa akwai mutuwa akwai farin ciki akwai baƙin ciki akwai babu akwai yunwa akwai koshi akwai kishi akwai koshi akwai fari akwai baki akwai mace akwai namiji haka rayuwa take gudana to duk wanda ya fita daga wannan ma'aunin to baya sai ci ya za a yi mutum kawai ya ci shi ba shi sai zai dinga jin sagara to zai yi ba kuma tsakani da Allah wasu magungunan haka ne yanzu wani maganin muran idan ka sha shi ka kwanta kai bacci sai karfe biyun dare ko uku sai ka farka sai ka ji ba wata matsala ba za ka tuna kowane bashi ba in ka tuna zai bata maka rai ba za ka tuna mata ba in ka tuna ba za ta bata maka rai ba wani ɗanka kangarare in ka tuna ta ba zai bata maka rai ba wata matsalarka ta ofis ko ta kasuwa ko wata asara ko mai in ka tuna ba za ka ji da ka ji kawai garau ba matsala to ba lafiya ba lafiya to wannan ne yake ɗauka hankali suke yin shaye-shaye to wannan ma maye ne mafi munin maye ma shine wanda ba lalle ne a gane kana cikin wannan maye ba mafi munin maye da ta ba wa mutum dama ashe yana cikin maye sai ya kai shi ribita Allah ka sa mu cika da imani اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارنا فيما اعطيت وقنا واخلف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى وعنهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم اجعلهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام.